sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Madina Dahira mai shani da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa dubban mutane sun kauracewa gidajensu a yankunan karamar hukumar Shiroro da ke jihar Neja sakamakon wani harin ƴan bindiga a cikin ƴan kwanakin nan. Muna kuma tafa da hirar da muryar Amurka ta yi da Alhaji Ikira Aliyu Bebes, wanda ya maida martani akan matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na soke dokar biyan tsofaffin gwamnoni wasu makudan kuɗaɗe. Akan wannan batun yau muke son mu ji daga gare ku. Me za ku ce akan irin makudan kuɗaɗen da ake ba tsofaffin gwamnoni da kuma mataimakansu da ma 'yan majalisa bayan sun kammala wa'adin mulkin su? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Barkanku da warhaka ga labaran duniya. Hukumomi a Sudan ta Kudu sun nuna rashin jin daɗin su bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadan wato jakadanta a ƙasar. A farkon makon nan, Amurkan ta janye ambassador Thomas Hushek, matakin da ake ganin alama ce da ke nuna cewa hukumomin Washington ba su ji daɗi ba kan yadda Sudan ta Kudu ta gaza kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin wa'adin da aka tsawaita mata. Matsayar da aka cimma ta kafa gwamnatin haɗin kai na daga cikin sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla, wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekara 5 ana yi a ƙasar. Tuni dai, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa lalle ta janye jakadanta daga Sudan ta Kudun. Reshen birnin New York na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya yi ikirarin cewa yana da ƙwaƙƙwarar hujja da ke nuna yadda rundunar sojin Siriya, wacce ke samun goyon bayan Turkiyya, ke aikata wasu miyagun laifukan da suka hada da wato kisan gilla da ƙwacewa mutane dukiyoyinsu da kuma hana mutane komawa muhallansu. Daraktar kungiyar mai kula da reshen gabas ta tsakiya dai, Leah Whitson, ta bayyana cewa ƙasar Turkiyya na banza da abubuwan da rundunar sojin ke aikatawa. Ta kuma ƙara da cewa kasancewar Turkiyya na da iko a waɗannan yankunan, dole ne a ɗaura mata alhakin bincike da kuma kawo ƙarshen waɗannan laifukan. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta kuma bayyana yadda wasu bidiyo suka yi ta yawo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna yadda sojojin ke kashe wasu mata da aka tsare a gidan yari. To jama'a, kada ku sha'afafa, kuna sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma yadda gawarwakin wasu 'yan kasar Vietnam su 16 cikin mutum 36 gida waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu masu safarar mutane suka loda su a cikin wata babbar mota a cikin watan da ya gabata da niyyar kai su Ingila. A yau Laraba aka aika da su wato ga iyalansu da ke ƙasar ta Vietnam. Shafin VN Express da ke yada labarai a yanar gizo ya rawaito cewa jirgin saman da ya yi safarar gawawwakin ya sauka a Hanoi, wato babban birnin ƙasar. Shafin ya kuma wallafa hotunan motocin ɗaukar marasa lafiyar da suka yi jigilar gawarwakinsu zuwa gidajensu da ke lardunan kudancin birnin na Hanoi. an gano gawar wakin ne a ranar 23 ga watan Oktoba a garin Grace dake gabashin London. ‘Yan sanda sun ce shekarun mutanen da yana tsakanin 15 da 44. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a kasar Bangladesh ta yanke wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su 7 hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dhaka wanda yayi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai ‘yan kasashen waje ne. Bayan yankewa mambobin kungiyar hukuncin masu shigar da kara sun shedawo manema labarai cewa an yi bincike kuma an gano cewa su suka aikata laifin. Sai dai kotun ta wanke mutum na 8 da aka yi zargin cewa shi ma yana da hannu a shirye harin. A ranar 1 ga watan Yuli ne mayakan na kungiyar Jama'atul Mujahideen suka afkawa wani gidan cin abinci a birnin na Dhaka suka kuma kama wasu masu aiki a wurin. Daga baya suka kashe su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu rahotanni daga jihar Neja a Najeriya sun bayyana cewa dubban mutane ne suka tsere daga gidajensu a yankunan karamar hukumar Shiruru da ke jihar bayan da 'yan bindiga suka farma wasu garuruwa guda 12 a yankin. Hukumomi dai ba su kai ga tabbatar da ko an yi asarar rayuka sanadiyar waɗannan hare-haren ba, kamar yadda wakilin murya Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya faɗa a wannan zantawar da suka yi da Muhammad Lalu.
Sai karin bayanin da shi ne a yanzu haka waɗannan garuruwa mutanen da ke cikin garuruwan nan sun tsere a sakamakon farmakin da 'yan bindigan ke kai musu tun kusan ranar Asabar da Lahadi har zuwa dai jiya da yamman nan. Sai har zuwa wayewar garin nan rahotannin da muke samu daga can a waɗannan 'yan bindiga ba su bar kai waɗannan hare-hare ba.
Adadin mutanen zai kai kamar nawa?
To bayanin da muke samu don yanzu haka ma magana nan da muke da kai wasu ƴan gudun hijira sun gangaro nan cikin garin mai na fadar gwamnatin jihar Niger. To gaskiya sai dai kiyasi kawai akwai kusan kimanin mutane 10,000 da suka tsere daga gidajensu suka bar waɗannan garuruwa a sakamakon wannan tashin hankali.
Kamar an sami wani bayani dangane da asarar rayuka?
Eh to babu ainihin kididdiga daga hukuma don ko su hukumomin cewa suke yi ba su gama tantance asarar da wato rayuka da aka yi ba a wurin. Amma dai kamar yadda shi kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi ta jihar Neja ya ce sun yi kokari sun ji abin nan wato kuta hedikwatar karamar hukumar Shiruru sun kai ma waɗanda lamarin ya shafa wato gudunmuwar kayan abinci. Amma su ɓangaren wasu da muka zanta da su ‘yan gudun hijira sun ce su ba buƙatar su kayan abinci ba, su buƙatar su dai a kai musu ƙarin jami'an tsaro a raba su da waɗannan mutane saboda su koma musulunansu ganin cewa yanzu yanayi ne na kaka ana kakkauda amfanin gona. Ba'ana dole sun yi tsere sun bar kayan amfanin gonarsu.
To shin zuwa yanzu an tura jami'an tsaro zuwa yankunan?
Eh kawo yanzu su jami'an tsaron kamar yadda ita rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce sun tura ƙarin jami'an tsaro. Kuma shi kanshi kwamishinan ƙananan hukumomin ya ce gwamnan jihar Niger ya ƙara yin magana da rundunar soja kuma ana nan an ɗauki mataki an ƙara tura jami'an tsaron.
Allah a gaida Muhammad Lalo. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na ranar yau kun ji hirar da murya Amurka ta yi da Matawalle gwamnan jihar Zamfara akan soke wata doka ta biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu wasu maƙudan kuɗaɗe. A wata hira da Yusuf Aliyu Harande ya yi da Alhaji Ikira Aliyu Bilbis tsohon ministan sadarwar Najeriya wani na kusa da tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma ya ce rashin fahimtar doka ne ya sa aka ɗauki wannan matakin.
Ko a zara ne wani na rashin fahimta na da shi aikin gwamnati yake. Domin shi wannan al'amari na haƙƙi ne, wajibi ne gwamnati ne na haƙƙin shi domin doka ce a karkata. Kuma dokan nan ba a yi ta bane don tsawon gwamnati Abdulaziz ya rabaka. An yi ta ne duk wani wanda ya aikin gwamnati musamman mai mukami irin nashi kuma kamancin shi. Wannan doka ta ba dama idan ka ƙara aikin kalami lafiya duk shekarun da aka ɗiban maka ta ƙarin kalami lafiya akwai kamar abin da ake cewa ihsani wanda ake biyan duk wani haka wanda irin wannan aikin. Misali, ka ga mu a jihar Zamfara akwai tsohon gwamnoni tun muna Sokoto da Kebbi irin ana bin su wannan kuɗaɗen. Ma'a kamar irin su Dr. Garba na dama su na alƙalin duk tsohon gwamnoni ne wanda suka yi.
Jama'a da dama na ganin cewar me yasa za a zaɓi su gwamnoni su shafafu da mai ne koko waɗanda suka riƙe ƙaman 'yan siyasa, amma yau akwai ma'aikatan gwamnati da suka kwashe sama da shekara 30 suna ma jihohinsu aiki ko gwamnatin tarayya wanda ba a biyan su waɗannan haƙƙoƙi nasu. Me yasa na gwamnoni ko na waɗansu 'yan siyasa zai bambanta?
Kamar da kiga maka ai ba na ce maka an yi wannan doka bane don gwamnoni ko gwamnati Alhaji Yaro Baka. Na ce maka an yi wannan dokar nan don mu mukami irin nashi kuma kamar shi. Aka ga a yadda ma aka ce an ci an soki ne ke mace shi. Saboda ba mu gana wani gwamnoni ne na shafafi da mai bane. Kuma idan na baka ma misali ni tsohon mutane a lokacin shugaban kasa ma yanzu nan Allah ya kira masa idan ya ƙara aiki za a ga shi wannan kuɗi.
To amma wannan kuɗaɗe da ake magana
ina zuwa
kuɗaɗen nan da ake magana ba ana maganar magana kuɗaɗe ne na in ka gama
wannan gida maka wannan shi ya gama ne da yake rura doka ce wanda ta shafi wannan ko ta jiha gambar ce ake magana
eh to amma ana magana
wasu jihohi ne suna gina ma gwamnati su gidaje wasu gwamnati suna gina ma abin da jami'an da shi gaba din gwamnati su gidaje muna da wannan masalan da hannun
amma abin da ake magana
haka abin ne ina cewa ina tsaka ji shi al'amari wannan na jihar Zamfara nan a inda za ka saurari kalamun shi wannan fanto na jihar Zamfara domin ni na san ba zaɓen shi aka yi ba na san yadda aka yi shigo
shi wa kenan wane ne wanda ba zaɓaɓɓe ba shi wa kenan
inda za ka ji saurari kalamun shi ana ji kalamun shi
shi wa kenan
ana ji kalamun shi da wa muke magana
kana magana gwamnatin jihar Zamfara kenan matawalle
to kai ka san wannan
abin tambaya nan kana nufin shi gwamnatin jihar Zamfara shi kake magana cewa ba zaɓaɓɓe ba ne
shi wa take cewa
matawalle shi matawalle gwamnatin jihar Zamfara
to matawalle to shi kenan a bata haka nan
al'umma za su zo su fahimci wa kake nufi cewar shi ba zaɓaɓɓe bane ba zaɓan shi aka yi ba
ai ita ne haushi ne kuma ina ganin duk wani zai saurari wannan interview ta ba hasawa ne kuma za su fahimci abin da kike
to kana nufin kenan dai shi matawallan muradin ba zaɓaɓɓen gwamna bane kenan
a kai ka san ba zaɓan shi aka yi ba ko ba shi ne duk duniya ta san ba zaɓan shi aka yi ba kuma shi sai yake ta wannan auka din saka ji ba kake da zai wasu kalamu na to yanzu kamar da yake cewa ya sa wannan doka saboda shi dai bai da bukata fine mun yadda bai da bukata amma a matsayin shi na wanda ke rukon ƙwarya a jihar Zamfara mun dauka da cewa kina yana da wasu hanyoyi a inda yake yanzu zai iya samu ba sai ya bukata da ba
to bangare ka ce rukon ƙwarya kana nufin kenan kamar ita kotu da ta tabbatar da shi kuma hukumar zabe ta tabbatar da shi zababban gwamna so kana nufin kenan su waɗannan duk ba wai ba sun dake shi a matsayin
dokar da takarar da shi kan shi yadda aka yi shigo da matsayin da ita kotun ta ce da kuma ka'idar da kotun ta ce a bi wannan ba zai ba da ka bi wannan da kila ko wannan ko interview ma baka yi ba baka ma gaya masu kuma shi ba.
Yusuf Aliyu Harambe. To masu sauraro kamar yadda muka faɗi a baya yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin maƙudan kuɗaɗen nan da ake ba tsofaffin shugabannin ƙasa ko gwamnoni da ma 'yan majalisa bayan sun kammala wa'adin mulkin su amma kafin nan kuɗan shakata da wannan waka.
Yeah.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin ka Ibrahim mai wankin hula.
Lalle malama Maryam abin da ke cimina tuwa kwariya kenan.
Mala Ibrahim kace mene?
Na'am.
Kace mene?
Nace abin da ke cimina tuwa kwariya kenan a Najeriya yanzu haka.
Waɗannan kuɗaɗen da ake biyan su kenan.
Insha Allah, domin wayannan kuɗaɗen da ake ware mu aminin daga shugaban kasa har zuwa na kasa wanda ake ware wayannan kuɗaɗen tsakani da Allah suna ƙara mai da tattalin arzikin Najeriya kasa kasa warwasma. Domin ya kamata a ce maimakon a musu wannan abubuwan da suka tara kada ya isa su ci, ba kuma an ware wasu kuɗaɗen za a muna aiki kuma a ce za a rika sa musu account ɗinsu ba.
Shin mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je jihar Kaduna.
Hajja Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa nake magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, kuma ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, kana lafiya? Muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shine cewa Hajja Maryam Dauda, wannan wani addu'a ne fa da muke Allah yake amsawa, yake ƙara toro sirrasirra da waɗannan gwamnonin da wanda suka gabata da wasu ma daga ciki na yanzu, kawai abubuwan nan da suke suna yi ne kawai don su azurta kansu da iyalansu da zuri'arsu ko da baya sun sauka. Kuma wannan gwamna na Zamfara Billahi Azim, na ba shi ni lamba na wata kaina ta yabo ta jinjina masa. Wannan ya nuna cewa ba kuɗi ba ne a gabansa, kishi al'ummarsa ne. Shi tsohon gwamnan ma yanda yana da lissafi yadda mutane suke gudun hijira, duk ake kashe mutane a Zamfara, da ba abinci, ba kwana, ba noma, ba wannan kuɗin ma ko an ba shi ma ba zai dinga tura musu ba, har yana tura takarda a ba shi. Ko mana akwai jihohin da suka irin wa'in abubuwa, muna jira mu ji masu kishin al'ummarsu cewa su ba su soke, in ba su soke kuma ai Allah zai dinga kai mu zaɓe. Kullum muna ƙara wayewa ne, fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajjia Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, Alhaji Musan Garo ma ne.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Babu shakka, to menene ra'ayinka?
To gaskiya al'amari kin san ni abin da nake dubawa, su suna daukan mulkin siyasa inda ka san kai wani aiki ne na gwamnati. A cikin irin idan ka shekara 35 kana yin su sai a zo a biya ka wani fansho. Yanzu kin ga mu jihar Kano ma abin da aka dauka, duk wani gwamna da yayi gwamna a jihar Kano wace ya zaɓi ugwar da yake so, an gina mai gidan da yake so, irin yanayin abin da yake so a jihar Kano. Duk irin wannan abun ba wato ta al'umma bane. Ya kamata su yan siyasar nan ba su dauka cewa al'umma ne suke ba su wannan aiki domin su suke zaɓar su. Kamata a ce kuma wai a rika ba da abu da hannun hagu, ana katsuwa da hannun dama ba. Ya za a ce wai ka tafi ko samita ko dan majalisa ko gwamna, daga baya a rika ba ka naira miliyan goma goma duk wata, duk wata duniya ba ka a shekara kana da kusan miliyan 360. Saboda Allah, wani irin cuta ne wannan? Wannan kuɗin bai isa a gina wani ƙauyukan wanda za a taimaka al'umma ba. Ya kamata gaskiya irin wannan a rika soke shi, ba ma goyon bayan shi 100% ne muku fatan alkhairi. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya, na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma za mu je jihar Bauchi.
Sunana Ayuba Garba, Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jin ka.
To ra'ayina dai, har ga Allah Malama Maryam, ni ma na goyi bayan duk wani dan siyasa da ya rike mukami a baya, abin da yake karba lokacin yana kai ya ishe shi. Idan ya ritaya ba sai an doki kuɗi an bashi ba. Akwai makarantu, akwai asibiti, akwai ruwan sha, akwai makarantu da sauransu wanda za a taimaki talakawa. To kin ga idan aka yi amfani da wannan kuɗi an taimaki mutane. Na gode mai magana.
To Malam Ayuba, ban tare numfashinka ba, kana gani ka a basu kuɗin?
Ana ce masa Alhaji Garba Baba, Walin Madaki ya ce miƙa muku gaisuwa.
To mun gode Malam Ayuba, kafin ka tafi na ce kana tunanin kada a basu kuɗin ne gaba ɗaya ko a rage. To ina ga layin Malam Ayuba ya goce, yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Assalamu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuna magana da Nasir Mamman Rikoto area Zuru Kebbi State wanda aka fito da dan Nasi.
To dan Nasi, muna jin ka.
Wato ni ra'ayi na a yau zai dan bambanta na wasu.
To muna jin ka.
Tsakani da Allah wannan gwamnati ba don Allah yake, ba don Allah ya hana mashi kudin da ba.
Me yasa kace haka?
Don Allah ne, to da za ku ji dadi haka, amma ba don Allah ya hana ba, ba don Allah ya yi, ba don wata manuwa ce yi. Idan ake za ku yi, idan ake za ku da kawo su gaba ɗaya Najeriya a yi haka din to yawa. Amma kin ga babu inda abu ya kullo mara ba wai dole bayan kafara. Ko shi ne a dawa, ba don Allah ya yi ba, idan don Allah ya yi ne da to zai mutu alhamdulillah.
To dan Nasi, ban tarin numfashinka ba, a ganin ka dan me yayi hakan, dan me yasa ya dauki wannan matakin? Malam Nasiru, ko kana tare da mu? To ina ga layin Malam Nasiru ya goce, yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Kabiru daga nan a Kimba.
To muna jin ka Malam Kabiru.
Mashega local jama'a.
Muna jin ka.
Mu wannan abun ai rashin shugabanci ne, saboda su shugabannin namu ya zamanto kan ka suka sani ba wai talakawa da suka dabe su ba. Tunda kin ga yana da kyau a ce dukkan abu idan kuka hau ku diba su waye suka dura ku kan wannan abun. Kuma ita dukiyar kasan nan fa talakawan nan fa su za a diba, saboda yanzu kina ga abubuwa nan da yawa ana ta dura ma talakawa, kuma su wanda suke kan madafan ikon ba su tuna na irin wahalar da talakawa suke ciki. Su dai kowane kokarinsu su kara ma kansu karfi. To kin ga wannan abin mu duk ba abin da muke jin daɗin shi bane. Kuma mutanen nan mu ne wa muka tsaya da jininmu da dukiyarmu muka tsora su a kan don kuma mu samu wani sauƙi a rayuwarmu. Kuma kin ga buƙata ba ta biya ba.
To a ganin ka kai ma kada a biya su waɗannan kuɗaɗen kenan. Malam Kabiru, na ce a ganin ka kai ma kada a biya su waɗannan kuɗaɗen kenan, koko a rage ne?
Gaskiya kada a biya su, ni ba na goyon bayan a biya su waɗannan kuɗaɗen gaskiya.
To mun gode Malam Kabiru a Kimba daga jihar Niger. Masu sauraro, a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani maudu'in na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan kasar Ghana da clubs in Premier League din kasar sun aminci da amfani da bugun penalty, wato bugun daga kai dai gola a ƙarshen wasan da duk aka yi baran-baran na ligin kasar. Wannan ya biyo irin kuma bayar da ƙungiyoyin wasanni na kasar sun karin kasamu ne tare da club-clubin kasar, wanda ya sanadin da ƙungiyar ƙwallon ƙafar kasar ta yunƙura akan wannan shiri yadda za a magance matsalar bugun penalty da kasar ke fama da shi da kuma clubs din kasar. Daraktan fasaha na Inter Allies Willy Kuluchi ya sa kafa ya shuri wannan dabara na bugun penalty a ƙarshen kowane wasannin da aka yi baran-baran a ligin ɗin ƙasar Ghana. Maganganu dai dangane da bullowa da wannan bugun penalty a ainihin wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasar ya tayar da kace na ce a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma. Amma tsohon ɗan wasan Willy Kuluchi ya nace cewar ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ban san abin da aka tattauna dangane da wannan lamari ba, amma babu wani kinwa a karin Ghana dangane da bugun penalty, sai dai matsala ne da ke addabar duniya gabaki. Shugaban hukumar kwallon kafar duniya Gianni Infantino ya jagoranci wata tawagan kwallon kafa da sun ka hada da shugaban hukumar kwallon kafar Afrika Ahmed zuwa neman bashi a ranar Laraba domin bikin cikon shekaru 80 na TP Mazambi. wannan tawaga dai na tattare da mashahuran mutane da suka hada da babban magatakaddan hukumar kwallon kafa ta duniya da wakili na musamman na hukumar Afrika Fatima Samora tare da shahararren dan wasan nan na Kamaru Samuel Eto'o duk suna a cikin wannan tawaga da ta kai ziyara a DR Congo. Tarin clubs in Premier League din kasar Ingila sun nuna sha'awa akan dan wasan baya na Real Valladolid Mohamed Salisu. Everton, Newcastle United, Norwich da Southampton dukkansu na da sha'awa akan dan wasan na Ghana. Dan wasan mai shekaru 20 dai ya haska ne a idon Manchester United dangane da irin taka rawar da ya rinka yi a La Liga. Tayin £10 million goma da aka aza akan wannan dan wasa dai ya dauki irin Manchester United din kuma tana nazari akan nuna kwadayensu. Da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwanu Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To masu sauraro barkanku da warhaka ga takaitattun labarin duniya. Hukumomi a Sudan ta Kudu sun nuna rashin jin dadin su bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta janye jakadanta a kasar. Reshen birnin New York na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ya yi ikirarin cewa yana da wato kwakkwarar hujja da ke nuna yadda rundunar sojin Syria wacce ke samun goyon bayan Turkiya ke aikata wasu miyagun laifuka. Amma yadda gawarwakin wasu 'yan ƙasar Vietnam su 16 cikin mutum 36 gida waɗanda suka rasa rayukansu yayin da wasu masu safarar mutane suka loda su a cikin wata babbar mota a cikin watan da ya gabata da niyyar kai su kasar Ingila. Wata kotu ta musamman da ke ladabtar da masu aikata laifukan ta'addanci a kasar Bangladesh ta yanke wa wasu mambobin wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama su 7 hukuncin rai da rai bayan da suka kai hari a wani gidan cin abinci a Dhaka wanda ya yi sanadiyar asarar rayukan mutum 22. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu dai 'yan kasashen waje ne.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson da ma Hajiya Halima Idris da ta kawo mana ziyara nan dakin watsa labaranmu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kwana lafiya.